Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku Yau za a ji amsoshin mai nasara nasara huntuwa wanda yayi tambayoyi kamar haka ko yaya gurbatacciyar iska take Naji masana sun yi hasashen cewa gurbatacciyar iskar za ta nika har sau 30 nan da shekarar 2030 Shin menene illar gurbatacciyar iskar ga bil adama? To idan malam mai nasara nasara funtuwa na saurare ga amsar da wakilinmu a Adamawa Salisu Muhammad Garba ya samo maka daga Professor Sadiq Futai na sashin ilimin geografiya a Jami'ar Modibbo Adama dake Yola Adamawan Najeriya wanda yayi bayani ma Salisu kamar haka
Kana magana ne da Professor Sadiq nan Geography Department a Mautek a Yola. Dana fahimce shi tambayarsa kashi biyu ne. Na farko yana so ya sani yawan gurbataccen iskan da ake fitarwa a yanzu a duniya gabaki daya. Sannan na biyu kuma ya ce to menene illan wannan iskan a wajen bil adama. To wayannan ina ji su guda biyun nan ne abinda na fahimci daga cikin tambayoyin da ya yi. To zan so in fara da na farkon masu ilimin suka ce yawan gurbataccen iskan da ake fitarwa a duniya gabaki daya yanzu ya tara ton trillion 52 duk duniya gabaki daya. So sabida haka idan ka duba abu ne mai yawa saboda haka shugabannin duniya gabaki daya hankalin kowa ya tashi kuma akwai bukata a rage idan abu ne mai yawa ina gani shine yasa yanzu a haka din bai jima ba ko kwanaki biyu da suka wuce aka gama wani taron duniya gabaki daya wanda aka yi a nan Glasgow inda aka tattauna akan yadda za a yi a rage wannan gurbataccen iskan da ake fitarwa a ƙarshe an tsaye da matsaya daya akan cewa akwai bukata a rage wannan yawan iskan da ake fitarwa din nan so kasashen duniya gabaki daya kowa ya bada bati daidai yadda zai iya rage wasu sun bada shi nan da shekaru 20 wasu shekaru 30 wasu shekaru 50 70 masu zuwa zan iya cewa kamar mu a Najeriya na ji jawabin da shugaban kasar mu yayi a wannan taro ya bada bati akan cewa a Najeriya za su yi kokari su ga su rage wannan yawan fitar iskan nan nan da shekara 2030 kusan shekaru 20 da wani abu daga yau kenan kuma ya ja shi haka din ne saboda ganin yawan kudaden da za a bukata a cimma wannan matsaya din kusan na ji shi yana ce akalla za a bukaci kudi kusan trillion 100 kamin a cimma wannan matsaya na rage wannan yawan fitar da gurbataccen iska a Najeriya so ire-ire kasashe kamar wannan din kowa ya faɗi nashi to amma ba nan ne matsalan ba inda matsalan yake shine lalle kasashe masu tasowa su suke da weak abin nan duniya ba su shirya wani ko wani abu da na iya samun sauki daga cikin wannan abubuwan da yake faruwa nan ba dan ka duba an ka duba tattalin arzikin su ba wai karfi da shi ba to duk da a wannan jawabin sun da naji su ma sun raise wannan damuwa din to a can da naji har ila yau manyan kasashen duniya wato developed nations kenan sun yi alkawari akan cewa za su ringa kara kudaden da suke taimakawa kasashe masu tasowa a kowane shekara inda suka tsaya da matsayi daya kowane shekara za su taimaka da kudi trillion 100 so duk su samu wannan kasashe masu tasowa su samu su cima wannan buri din to fatan da muke a wannan lokacin shine Allah ya sa a cima buri abu so menene yasa za a so a rage iskan da ake fitarwa lalle iskan da ake fitarwa gurbataccen iska ne wanda yake faruwa sanadiyan irin mu'amalan da muke yi musamman ta hanyar kamfani da sauran waɗansu hanyoyin da ake bi wanda yake amfani da irin ko kaman mai wanda ake samun ta daga ko kaman carbon to idan ana yawan amfani da su su suke fitar wannan gurbataccen iska wanda yake haddasa wannan matsala a duniya mu gabaki daya so illan shi ne yana haifar da illoli da yawa so idan ne haka zai kai mu ga tambayan shi na biyu kenan shi wannan mai tambayar menene illansa ga bil adama illan na farkon fare da wannan gurbataccen iska din nan shine ke haddasa abinda muke fada dumaman yanayi wato global warming kenan anan zaka samu temperature na duniya yanayin zafi sai ya karu idan ya karu kuma a yanzu haka din yanayin temperature din mai yuwa a wasu wurare daidai ne a gurin su wanda yanayin su zai iya accommodating wannan temperature da yake, amma in ya fara hauhawa yana karuwa to zai iya kawo su changes wanda ba zai sake zamanto wayannan wuraren su zai accommodating din shi ba. To farkon fari dai abinda wannan abu zai haddasa shine canjin yanayi. Canjin yanayi kuma yana iya faruwa daban-daban bisa ga yadda wani waje yanda yake. Misali idan wadansu wurare ne wayanda dama ruwan ma ana karancin sa, ruwan sama ana karancin sa ba ishe shi yake musu ba, to sai ka gane sanadiyan wannan canjin yanayi sai ya sake koma kasa inda ma ba zai sake isa, ko da ma wadansu tsiru wanda ake numawa da ba zai sake isa ba. So idan tafiya ya tafiya an baya hankali ba wayannan wurare sai ya maida su su zama suna cikin hamada. To sannan wadansu wuraren da kuma misali dama ruwan nasu yana kaman kawo irin kaman flooding saboda dumaman yana ambaliya, sai ka ga kuma yayi yawa, idan yayi yawa kuma zai iya haddasa irin kaman asarar rayuka da dukiyoyi musamman wuraren da suke zama nan gaban kogi da sauransu. Ina so ka sani akan cewa da sauran masu jinmu a wannan lokaci mafi yawa manya-manyan biranen duniya suna nan a bakin kogi ne. So idan aka samu wannan ambaliya din na to su ne zai fara cinyewa da fari, sannan kuma idan yayi yawa ya tsanani to sai ya shiga sauran wadansu wurare wanda suna dan nisa. In ka duba abuna din documentation da kuma reports daga wurin media da sauransu yanayin wannan damina biyu da suka wuce na, za ka gani mafi yawa an samu ambaliya ba ta kadan ba. Kuma duk wannan abun yana tattare da wannan canjin yanayi wanda wancan gurbatacce iskan da ake fitarwa yana iya haddasawa. Sannan idan muka dawo ga lafiya bil'adama wanda inda ya fi so ya sani kenan shine wannan zafi din nan wanda yake karuwa ainihin jikin mutum yana da wani certain percentage na temperature na zafi wanda zai iya rayuwa da shi, amma idan ko yayi kasa da wannan percentage ko ko yayi sama da shi to yana iya haddasa wani matsala ga lafiyar dan adam, musamman idan temperature ya karu ne kamar yanda yake faruwa yanzu sanadiyar wannan gurbataccen iskatin nan, to zai kai wani level da cewa jikin mutum baya iya ya sake rike irin zafin da ya kamata a rike shi. So zai haddasa wasu cututtuka da babu shi dama saboda an samu canjin yanayi na body temperature. Sannan kuma yawan iska din yana destroying wani abu nan ne a sararin samaniya wanda ake ce masa ozone layer. Wannan ozone layer din nan wani iska ne, gas ne shi ma wanda Allah ne ya yi shi saboda ya kawo mana kariya ga mu halittu na bayan kasa. Aikin shi wannan ozone layer din shine ya tare waɗansu bangare daga cikin hasken rana wanda yakan iya zuwa kan bisa doron kasa. So yawan wannan bangaren rana din idan yayi yawa a bayan doron kasa yana iya haddasa wani ciwo da skin cancer. To shi ainihin wannan gas din na idan ya je ya sadu da wancan ozone layer a sararin samaniya yana iya ya rage shi ne shi sosai ya zamanto hasken ranan zuwan shi kuma sai ya yawa dama wancan shi yake tare shi, yanzu kuma ya dawo wancan abin da yake tare shi ko ya ragu ko ya kare a wadansu wurare, to sai ya zamanto yawan ranan can bangare daga cikin ranan da yake zuwa din nan wanda zai iya haddasa wannan problem na skin cancer din. Idan aka samu skin cancer zai iya zamanto kaman illa ne ga wani bangare daga cikin sassan jikin mutum wanda ake ce hemoglobin, wato blood cells. Wannan aikin hemoglobin din nan yana daya daga cikin bangare na cikin hanyar jini ko bangare wani bangare jini wanda yake ya tare ko kaman yawan irin cututtuka da yake iya shiga jikin bil'adama ko ta wurin cin abinci ko ta wurin shakan wani iska haka. To yawan wannan abin din nan wannan bangaren jini din nan shi yake iya yaki da wannan cututtuka har ma dan adam ba zai ji shi a jikinsa ko ya kawo masa wani lahani ba. So idan ya kasance wannan hemoglobin ya zama destroyed to zai zamanto kaman mutum ne is half dead, ba zai sake responding to wadansu kaman stimuli ba, kaman mutum ka zo ka taba jikin mutum haka ba zai ma ji ka taba shi ba ma. So sai ya zamanto cututtuka waɗanda kanana dama suna iya su yaki da wannan blood cells din nan sai su kasance an yi destroy ko an yake su ba raka ji ba ma, sai zamanto dan kadan daga cikin su yanzu sai ya kawo maka illa ya kawo maka rashin lafiya. To zai zamanto kaman mutum yana raye ne kawai amma kuma kusan mutuwa ne yake. To yana da illa sosai ga lafiyar dan adam. To shi yasa duk hankalin duniya ya tashi yanzu a gani ya za a yi a rage wannan iska gurbatacce iskan da muke fitarwa ne. Mu muke fitarwa saboda wannan iska ba wai daga wani waje yake zuwa ba, ayyukanmu ne na yau da gobe musamman wannan factories wurin harkokin abin da din nan kasashen duniya wanda suka riga suka manyan suka girma suke da yawan wannan fit da iska din su ma sun sani saboda suna so su gina economy din su akwai wani mujallan da na karanta wanda yake nuna mini akan cewa akwai kasashe guda uku wanda ake ce musu the highly industrialized nation wato kasashen duniya wanda suka fi yawan kamfuna a duniya wanda suke kira kansu the Netherlands wannan kasashe guda uku ne kamar akwai Holland akwai Norway da sauran ɗayan wani kasa wanda na manta su suka taro suka hada kansu suka maida su kansu the Netherlands su ne mafi yawan kasashe duniya wanda suke da yawan kamfuna a duniya so aka ce wannan gurbatacce iskan da wayannan kasashe guda uku da suke kira kansu the Netherlands din nan yawan iskan da suke fitarwa yafi yawan iskan da kasashen Afrika masu tasowa 53 yawa Afrika kasashe 53 da wato countries guda 53 wannan state guda uku a kasashen Turawa wanda suke kira kansu the Netherlands the highly industrialized nations of the world abinda suke fitarwa a shekara da yafi abinda kasashen Afrika gabaki daya put together su 53 nan suke fitarwa to ka gani to ina gani dai akwai kalubale a gaban kasashen duniya gabaki daya inda za su tsaya da matsayi daya har su yadda akan cewa mu rage wannan abu saboda wayancin su zai wuya a ce lokaci daya su rage abinda suke saboda don a rage yawan gurbataccen iskan da yake fita amma abu ne mai yiwuwa idan aka tsaya da matsayi da hanyar da kuma za a yi shi amma ina gani wannan shine babban kalubale a gaban kasashen duniya tsaya da matsayi da har a cimma burin abinda aka tattauna a wannan meeting da aka kare wato COP26 wanda aka yi a Glasgow aka kare shi wannan kwanaki biyu ko uku da suka wuce.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin amsoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Professor Sadiq Futai na Jami'ar Modibo Adama da ke Adamawan Najeriya da wakilinmu a shiyar Adamawa Salisu Muhammad Garba da wanda ya hada shirin Haile Haile da kuma injiniyanmu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa Allah kai mu makon goben lafiya.